aka rubuta da Hausa ne ko da Larabci, wannan littafi da Hausa ne aka rubuta shi, a tarihin Abu Huraira sunan littafin kenan, an karami ne. Yanzu na ji ai da wuya a samu, amma dai na san akwai kwafi. Wannan mutumin da na yi magana a kai din yace yana da kwafi, shine ya kawo mana kwafi, na sa Malam Anas ya je ya foto kwafi, kuma ya bata a hannunmu, amma mu yanzu za a samu foto kwafin ainihin littafin. Na sa Malam Anas Madabo lokacin ya yi foto kwafi, shi ma kuma za a yi shekara 10 da yin foto kwafin. To ban san kuma yanzu ko shi ma foto kwafin yana nan ba, wani abin ba ajiye shi aka yi ba, ko ajiye shi tafiya ana ta canje-canje, mu tashi daga can mu koma can, mu tashi daga can mu koma can, wani abin sai ya tabata. Ga shi aka zo aka cinna gidan namu wuta a lokacin baki daya, duk mafi yawa littafai na duk suka kone, wasu takaddu da wasu abubuwa irin waɗannan, da wasu littafai ma da na fara rubuta duk a wannan lokacin wasu suka kone. Ita malam na ga wasu mutane suna siyan nonon raƙumi da fitsarinsa suna sha, sai na yi musu inkari a kan shan fitsarin cewa najasa ne, amma ba su yarda ba, wai komai na raƙumi magani ne. To malam ya halaccin shan fitsarin a mahanga ta addini, dan hadisi ya tabbata cewa ana shan nonon raƙumi tare da a gauraya shi da fitsarinsa, kuma yana magani. So fitsarin raƙumi ba najasa bane, dan shi baya cin najasa kwata-kwata, baya cin nama shi, dabino yake ci da kaya da ciyawa, waɗannan kuma kai ma kana ci, duk abincinka yake ci, don haka shi fitsarinsa ba haka, akuya fitsarinta ba najasa ba ne, indai ba an ga tana cin najasa ba, indai wannan harawa take ci da dosa, to in tai fitsari ba najasa. Haka kaza, indai ba mai shiga kwata ba, an keɓance ta ana ba ta dosa da harawa da sauran da abubuwan da take ci waɗanda suke halal, to in tai kashi ba najasa ba ne, amma an sake ta ta shiga kwata tana cin najasa, an taga kashi ta cinye majina duk ta cinye, to wannan kaga ita ce ake kira jallala. To haka duk waɗannan dabbobin wato abinan ɗinsu ba najasa ba ne. Akwai wasu mutane da suka zo suka musulunta, sai yanayin Madina ya karɓa su, sai suka dinga yin wasu irin kuraje, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fita da su bayan gari, a je ai kantin ɗinsu a wani guri, aka fita da raƙuma da makiyaya, su dinga ba su nonon suna ba su kuma fitsarin suna sha. Sai Allah ya sa suka warke sarai, da suka warke da yake dan adam mugu, sai suka kashe waɗannan sahabban, suka tsitsira musu kibiya a ido, suka kore raƙuman suka gudu. Saka zo aka ga Annabi cewa mutanen nan sun warke sun kashe sahabban, kuma kisa na rashin imani, sai da suka tsokane musu ido suka caccake musu haƙora. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai kakku dawo sai kun samu su, mahaya ku suka hau, akai tayi kafin dare, sai ga sun samu su a gaba an kamo su. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku je ku ga yadda suka ba sahabban, ku yi musu irin yadda suka yi musu. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atin misluha, kuma ka je kai musu haka aka kashe su. Kaga a cikin wannan kissa ya nuna an yi amfani da fitsarin da kuma nonon da madarar a lokacin Annabi da kuma amincewarsa. Saboda haka kaga wannan ya zama ba laifi bane, kuma har yanzu in ka je gurin masu kiwon zaka ga su har yanzu suna da wannan abu, za su tatso maka nonon, in kana buƙatar fitsarin a ɗaga jelarta a cika ma shi da ƙoƙo a baka a ce ka kashe ni. Saboda abubuwan da ka ci a cikin ta ɗin nan na saharawa da su ciyayi, dama kai ma kakan jika ka shayi, kakan jika kai jiko na abubuwa a cikin ka. Yanzu kamar abin nan mai sunansa ƙudan zuma, ai shi ma duk ƴaƴan itace ne yake ci kala 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 kala, ko yazo kuma yayi amai ya kashi kuma ya zama abinci. Wannan yace akwai wani mutum a masallacin nan yana damu mu bayan sallar asubahi, in mutane suna zikiri yana surutu kuma yana daga murya, dan Allah mala a ja hankalinsa ya daina, tunda yana dan yana kallon ka. Malam dan Allah ina so na to wannan dan hisba kake so ka faɗa. Wannan yace malam ai mun haihuwa, ya mace matata tana so a saka yarinyar suna